sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16 21 da 25 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 30 ga watan Mayu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya sake nanata zargin da yake wa Jamus cewa ba ta biyan haƙƙinta ga kungiyar tsaro ta NATO. A Bagadaza hare-haren bam guda biyu akan wasu tituna dake cike makil da mutane a daren jiya Litinin ya halaka mutane akalla 27 suka jikkata wasu da dama. Iska ce kuma karfin gaske dauke da ruwan sama ta hauro kan doron kasa yau Talata a yankin kudu maso gabashin Bangaladesh ta halaka mutane biyu ta lalata dubban gidaje.
To Allah ya kyauta. A shirin namu na yanzu za ku ji fashin bakin da wasu masana suka yi akan karin albashin ma'aikata da ƴan kungiyar kwadago ke neman gwamnatin Najeriya ta yi. Bayan haka za ku ji abin da masana suka ce akan zargin da wasu suka yi wa kafafen yaɗa labaran kasashen yammaci dangane da kasashen da ke tasowa. A jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa majalisar dokokin kasar ta amince da kuskure ma da ake shirin yi wa kundin tsarin mulkin kasar. Muna kuma tafa da shirin noma wanda Sarfi Lahashin Gumel ya shirya zai kawo. Amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake nanata zargin da yake yi cewa Jamus ba ta biyan haƙƙinta ga kungiyar tsaro ta NATO kwanaki uku bayan da shugabannin kasashen biyu suka yi gana wadda fadar White House ta ce yayi armashi. Mr. Trump ya faɗa yau Talata a shafinsa na Twitter cewa suna biyan ƙasa da abin da ya kamata su biya ga NATO da harkokin soja. Hakan bai yi daidai ba ga Amurka. Tilas wannan ya canza. Bayan da aka kammala taron ƙasashe bakwai masu ƙarfin masana'antu a birnin Sicily, shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta ce lokacin da za mu ci gaba da dogaro da wasu kusan ya wuce, kamar yadda na fahimta cikin 'yan kwanaki da suka wuce. Amma jiya Litinin Merkel ta yi ƙarin haske kan kalaman nata, tana mai cewa tana nan daram kan ƙudurin dangantaka mai ƙarfi tsakanin Amurka da Jamus. Merkel tana daga cikin wasu shugabannin Turai da suka soki lamirin shugaban Amurka Donald Trump kan shawarar da ya yanke a taron kasashen masu ƙarfin tattalin arziki bakwai a Sicily, inda ya ki bayyana goyon bayansa kan yarjejeniyar da aka cimma a Paris a shekara ta 2015 na yaƙi da ɗumamar yanayi.
A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ce jami'an Rasha suna yi wa Amurka dariya saboda ƙara zafafa bincike kan zargin katsalandar da Moscow ta yi a zaben Amurka da aka yi a bara, wanda ya ce 'yan hamayya na jam'iyyar Democrat ne suke fakewa da haka domin su jingina faduwar zaben shugaban ƙasar Amurka da suka yi. A kalaman da ya yi a Twitter yau Talata, Trump ya ce bayanai kan binciken dangantaka tsakanin hadiminsa da jami'an Rasha da zammar taimaka masa ya ci zaɓe yanzu ya sha kan kafofin yaɗa ƙarya, kalaman da yake amfani da su wajen kiran kafofin yaɗa labaran Amurka. Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, wacce Trump ya kada a zaben, tana aza laifin faduwarta akan katsalandar da Rasha ta yi a zaben. Da yake magana akan wannan batun, dan majalisar dattijan Amurka John McCain jiya Litinin ya ce a ganinsa Rasha da shugabanta Vladimir Putin su ne kalubale mafi tsanani da Amurka take fuskanta fiye da ma kungiyar ISIS. Da yake magana lokacin da yake ziyara a Australia, Mr. McCain ya gaya wa gidan rediyon kasar cewa Rasha ta yi kokarin ta lalata ginshikin demokradiyya a kokarin da ta yi na katsalan da a zaben shugaban Amurka da kuma irin haka da ta yi a wasu sassan duniya daban.
A Bagadaza hare-haren bam guda biyu akan wasu tituna da ke cike makil da mutane a daren jiya Litinin kafin wayewar garin Talata sun halaka mutane akalla 27 suka jikata wasu da dama. Fashewar farko ta auku ne kusa da wani kantin sayar da madarar zamani ko ice cream da turanci mai farin jini gun jama'a a gundumar da ake kira Karada ta halaka mutane akalla 16 da jikkata wasu 75. sa'o'i bayan wannan fashewar ta biyu kuma ta tashi kusa da wani ginin gwamnati a wani yankin birnin da ake kira Shawaka. Akalla mutane 11 ne suka halaka anan. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin tana cewa ta kai harin ne ta kunar bakin wake cikin motoci da ta auna kan kenshi a mafiyarin jaya kasar wanda da kungiyar take yi wa kallo a zaman waɗanda suka yi ridda. An kai harin ne yan kwanaki bayan da aka fara azumin watan Ramadana. Idan za a iya tunawa, kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai wani hari da babbar motar dakon kaya a gundumar Karadan a watan azumin bara ta halaka mutane kimanin 300.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Iskar teku mai karfin gaske dauke da ruwan sama ta hauro kan doren kasa yau Talata a yankin kudu maso gabashin Bangladesh, inda ta halaka mutane biyu ta kuma lalata dubban gidaje. Hukumomin kasar suka ce bishiyoyi da suka fadi sakamakon iska mai karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya su suka haddasa hasarar rayukan da aka samu. Ana nuna fargaba akan yan gudun hijira na Rohingya su 200,000 da makwabciyar wato daga makwabciyar kasar Myanmar waɗanda suke wasu sansanoni inda mahallansu ba su da karfi sosai. Gabannin afkuwar iska hukumomin sun kwashe mutane kimanin 300,000 zuwa wasu wurare. Hukumar kula da yanayi ta kasar ta ce iskar tana kadawar kilomita 117 cikin sa'a daya lokacin da ta hauro daga teku, amma ana sa ran karfin ta zai ragu lokacin da take ci gaba da kadawa cikin kasar musamman ta arewaci.
Kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewa ya fada yau Talata cewa gwajin makami mai linzami na baba nan da kasar ta ya samu nasara. Daga makwabciyar ta Koriya ta Kudu, rundunar sojin kasar ta ce gwajin da Koriya ta yi jiya Talata makamin shigen wanda ake kira Scud ne wanda ya yi tafiyar kilomita 450 kamin ya afka cikin tekun Japan. Rundunar mayakan Amurka mai kula da yankin Pacific ta ce ta sa ido kan makamin na tsawon minti 6 wanda ta ce mai cin gajeren zango ne, daga bisani ta hakikance cewa ba zai iya yin barazana ga yankin nahiyar Amurka ta Arewa ba.
Tsohon shugaban mulkin kama karya na Panama Manuel Noriega, wanda tarzoma da cin hanci da rashawa suka mamaye mulkinsa, ya rasu yana da shekaru 83 a duniya. Shugaban kasar Juan Carlos Varela ya faɗa ta shafin Twitter cewa mutuwar Noriega ta faru wani babi a tarihin kasar, kuma akwai buƙatar a baiwa iyalansa damar yin jana'izarsa cikin lumana. Noriega ya kwanta a asibiti inda yake murmurewa daga tiyatar da aka yi masa na cire masa sankara a kwakwalwarsa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tun a cikin watan da ya gabata ne na shekarar ta gabata, ma'aikatan Najeriya suka mika buƙatar ƙarin albashi da ya kai na kusan naira 56,000 ga gwamnatin Najeriya da nufin rage raɗaɗin tattalin wato janye tattalin man fetur a ƙasar. Yayin da kwamitin duba batun ƙarin albashin ke gudanar da aikinsa, yanzu haka masana na ganin akwai abin dubawa a batun ƙarin albashin. Ga ƙarin bayani daga Ibrahim Abdulaziz.
An dai sha tafka dogon turanci da ma muhawara tsakanin gwamnatin da ke korafin rashin kuɗi da majiyoyi wanda wasu suke tafiyar hawainiya da ma kasa biyan albashin ma'aikatan da ke faɗi tashin tsadar rayuwa. Kuma wannan tattaunawar na mako zuwa ne a daidai lokacin da tattalin arzikin tarayyar Najeriya ke ma nuna alamun harbawa. To sai dai kuma, yayin da ake wannan batu, manazata na maganin fa akwai abin duba game da batun ƙarin albashin. Honorable Abdullahi Firimbe, ɗan siyasa kuma masanin tattalin arziki, ya ce ba ƙarin albashi ne matsala ba. A kamata ya da wasu matakan kan da garki
masana'antunmu abun gatsa su ya zama suna aiki yanda ya dace, ta yanda yau in an ƙara maka salarin naka wal albashin naka zaka iya shiga kasuwa kai abun da ya dace da shi. Amma yanda tattalin arzikin ne yake tabarbarewa, ko an kai ka zuwa 56,000 idan masana'antun nan ba a farfado da su ba, to kusan an bar baya da ƙura ne, kuma ba za ta haifar da ɗa mai ido ba. Idan muka dubi yanzu farashin siminti nawa yake, na san burin ma'aikaci shine gidan gidan kansa. Yau farashin siminti nawa yake? Idan aka ƙara maka salari ya zama ku 10 kun tafi shago ɗaya za ku je ku sayi buhun siminti. Siminti nan baya nan bai taka wannan ba, daga ƙarshe farashin shi sai haura, sai ga an biya ka kuɗin albashin naka ma bai taimake ka wajen yin waɗannan abubuwa. Saboda haka idan za a ƙara ma'aikata kuɗi, to kuma a dubi masana'antu a tabbatar da cewa suna aiki yadda za ce. In ba haka ba, to za a samu matsala.
Shi ko Yusuf Aliyu wani masanin na maganin karin albashi ba shi ke kawo hawan farashin kayayyaki ba.
Tun wannan hawan farashin da ya shigo tun a 2015 sai da gwamnatin ta shigo zaka tsinka kula sai akwai hawan farashi na kashi 9.3 wanda shine gwamnatin ta tarar da shi. Za a zuwa kuma 2017 a watan Disamba ai hawan farashi ya kai har sha 18.3. To kaga a wannan ƙarin a wannan hawan farashi gabaɗaya ba magana ƙarin albashi a cikin sa, saboda haka ƙarin albashi ba shine ya haifar da wannan hawan farashi ba, amma ko da wani lokaci shi ƙarin albashi yakan taimaka ma su ma'aikata ne.
To amma yana bai ba ganin ko akwai ma wasu jihohin da ka iya kasa biyan samun ƙarin albashin da za a yi?
Eh to a jihohin da suka kasa biyan albashin tun da aka yi naira 2018 an ɗibo kuɗaɗen da aka basu cewa wannan kuɗaɗe daga ƙasar Paris ragowar kuɗaɗen bashi da aka samu aka yi gyare-gyare aka samu su ku je ku biya albashi. To wannan kuɗin ma da aka bayar a biya albashin wanda ba su san inda zai shigo ba kuma aka ba su ai sun shiga amfani da kudaden ne wajen siyan abubuwan da suka ga dama na more rayuwarsu da kuma wani abubuwa da bai shafi tattalin arzikin kasa ba.
A makon jiya ne ma gwamnatin kasar ta fitar da wani kwamiti na mutane 29 da zai kunshi wakilai guda 5 daga bangaren gwamnatin tarayya, sannan kuma da gwamnonin kasar guda 6 game da wakilan kungiyar kwadawa guda 8, sannan kuma da kungiyar masana'antu da samar da aikin yi ta NECA da ita ma aka dora wa alhakin samar da wakilan guda 8 domin duba wannan batu na ƙarin albashi. To koya suke ji da wannan batu a yanzu? Kwamnan Dauda Maina shi ne ma shugaban kungiyar kwadago a jihar Adamawa ya kuma bai na fatan da suke yi a yanzu.
Mu fatan mu da ita wannan kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa da hikimar da tsari wanda za a iya aiwatarwa a dukkan jihohin Najeriya shi ne kokon da mu muke yi kuma muna Ubangiji Allah ya musu jagora.
Kwamnan Dauda Maina kenan da ke ma zama shugaban kungiyar kwadago a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. A kwanan nan ne shugaba Robert Mugabe na Zimbabwe ya zargi kafafen yada labarai na yammacin Turai da yin farfaganda akan kasashe masu tasowa. To shin koya masana aikin jarida ke kallon wannan zargin? Ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani.
To sai dai kuma a ɗaya bangaren masana da ƙwararru na ƙalubalantar wannan matsayi na shugabannin kasashe masu tasowa. Na tuntuɓi daraktan tsangayar koyon aikin jarida na jami'ar Texas da ke Amurka da kuma yake jagorantar kwamitin sadarwa na ɗaya daga cikin hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya, Farfesa Rosenthal Kalman Alves, ko mai zai ce?
No, on the contrary, I think, you know, there are lots of Western media that
In ka je yammacin Turai kamar America zaka samu su gaba daya tsari na aikin jarida an tsora shi ne kan ainihin cin riba. Mu kuma nan Afirka gaba daya duk abin da muka tsora aikin jarida mun tsora shi ne kan ainihin wani ci gaba aka samu. Abu na biyu kuma shine akwai matsala ta ainihin abin da ake cewa credibility, wato kai ne kake gwada kanka. In mutum ya zamanto shine ke bada labari sannan yana gwada kanka, zaka ga mutane ba su cika yarda da shi ba. Wato abubuwa ne wanda suka shafi aqidu da mutane su bi ta ainihin tsari na yada labaru. Misali yanzu in wani abu ya faru, mutane suna wurin aka ce kamar mutum 10 sun rasa rayukan, to kafafen yada labarai wani lokaci na gwamnati ko daukan labarin ma ba su ba.
Baba Yola Muhammad Tango wani ƙwararren dan jarida ne da kuma kwashe shekaru aru-aru yana aiki a kafafen watsa labaran Najeriya.
Kafafen watsa labarai na kasashen yammacin duniya suna bincike what I would call investigative journalism wanda mu kuma annan muna zaune ɗan jarida mu suna zaune da nan gwamnatin da na masu zaman kansu suna jira ne abinda gwamnati ta ce kaza ne shine labari to sai zaman a hankali hankali overtime mutane da yawa mutane mu annan ba sa mai da yanzu misali in ka shiga cikin daji ne in ka samu makiyayi zaka ganshi da radio yana jin BBC ko muryar America ko ma to amma yana da wuya kaga ai kaga da radio Najeriya Kaduna duk abin da ka ji a radio Najeriya Kaduna ya zama kamar wahayi ne to amma yau kaga yana radio Najeriya Kaduna mai da su
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
madalla a gaida Hassan mai na kaina A jamhuriyar Nijar a yau ne majalisar dokokin kasar ta yi na'am da wasu sauye-sauyen da gwamnatin kasar ta yi na kundin tsarin mulki da zammar magance matsalolin da aka fuskanta a zabukan shekarar 2016 sai dai ƴan adawa na ganin zaben raba gardama shi yafi dacewa wakilin murya Amurka Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani
da ƙuri'u 139 daga cikin 171 ne ƴan majalisar dokokin suka amincewa kuskurimar da gwamnatin Nijar ta aiwatar akan wasu dokokin zaben kasar waɗanda galibi suka jibanci tazarar da ya kamata a sa tsakanin zagayen farko da zagaye na biyu na zaben shugaban kasa sai kuma batun shirye zaben cike gurbin majalisar dokoki da aka tare kan tilastawa shugaban kasa rushewa Ministan cikin gida Bazoum Muhammad da ke farin ciki da samun haɗin kan ƴan majalisa ya mana ƙarin bayani game da waɗannan canje-canje.
Da an ce sai ya yi sauran kwana 40 a je zaɓen shugaban ƙasa a yi zagaye na farko kafin ƙarewan wa'adin ikon shugaban ƙasa. Yanzu a wannan dokan mun ce kwana 120 sa a doka. Wannan zai ba mu damar duk jam'iyyar da bata yarda ba. Da yanda aka gudanar da zabe ta kai karanta kotu kotu ta dauki lokaci isasshe ta yi nazari akai kuma ta bata amsa kuma a cikin tsare-tsare da shirye-shirye da za a yi amfani da su ana da dababban lokaci in kuma shugaban kasa alal misali ya rushe majalisa da wa'adin da aka bashi don a saki zabe shi ma kadan ne yanzu mun kara shi in kaman shugaban kasa Allah ya mishi cikawa wa'adin da da aka bada shi makane ne yanzu an bada babba
sai dai ƴan adawa ba su halarci zauren majalisar dokokin ba saboda a cewar su zuwa zaben raba gardama ita ce hanyar gaskiya honorable Lusumana sanda dan majalisa ne na gungun Zanzam Lumana Hakuri
in dai ba wani abu ne suna ni ha mu ba mu ga dan mi ne za su ke da karhi da yaji su taka doka kuma su yi ma sarin kunnin mulki yaran huska ga hanya da anke ya kamata a bi sunkiya kenan fakat suna da nuhin su nuhin ko ba bisa kan harakan demokrasiya ne harakan son rai ne
kun so ne a je referendum a maimakon a tsaye da maganar a majalisar dokokin kasa
inda sun san al'umma na tare da su da za su bi doka za su bi ka'ida nan ga majalisa in an zo in ba da an tilsa madeputocin majority ne na tabbata da akwai da yawa ba su hannun su cikin wannan harka kenan in wannan bai yi ba nan ga majalisa dole sai referendum
to amma honorable Sa'idu amma na jam'iyyar PNDS tarayya ta bangaren Rinjaye yana cewa
abinda babu dan Niger wanda bai yarda da shi ba kowa ya yarda da shi to yan adawa kuma su kadai ne ba su yarda da shi ba su kuma hakkin su ne aikin su ne constitution kin gyaran da aka so a yi ba wani bane mai zahi ba
cece ku ce game da batun kuskure kundin tsarin mulkin kasa a jamhuriyar Niger wani abu ne da za a iya cewa ya samo asali daga yunkurin tazarcen shugaba Tanja Muhammadu a shekarar 2009 dalili kenan a duk lokacin da irin wannan magana ta taso kin yarda kan bayyana a fili karara tsakanin bangarorin siyasar kasar Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma yanzu kuma ga nasihar azumi daga jamhuriyar Niger
Misuwana Pastor Abubakar Musa daga Iglesia Adekwane bisa ga dukkan Iglesia da ke cikin kwanne muna muku sallama cikin sunan Ubangiji Allah mai rahama. Muna ma ƴan uwan mu, uwayen mu, kuma kannan mu, yannan mu fatan alheri bisa ga wannan azumi, kuma muna addu'a wannan wata da ana azumi da ya shigo Ramadan, muna fatan a yi shi lafiya kuma a ƙara lafiya cikin alherin Allah, kuma muna addu'a bare wannan azumi ya kawo muna alheri, ya kawo muna zaman lafiya, ya kawo kwanciyar hankali, muna wannan azumi ya samu kuma karbuwa zuwa ga Allah wanda ya halicce mu, Allah wanda ya sama da ƙasa. Muna kuma addu'a dukkan wanda wannan sanadin wannan azumi ya kawo warkarsuwa, ƴan tasuwa ga wanda suke buƙatar ƴan tasuwa. Muna kuma addu'a kuma ko fatan mu wannan azumi ya kawo ci gaba a cikin wannan ƙasa, ya kawo albarka a cikin wannan ƙasa, ya kawo kuma wadata a cikin wannan ƙasa ta Nijar, ya kawo kuma kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta Nijar. Dukkan ƴan uwa musulmi muna musu fatan alheri, kuma muna fatan a ƙare lafiya, kuma har lokacin za a ci abincin sallah kuma a ci cikin ƙoshin lafiya, cikin farin ciki, cikin murna, kwanciyar hankali a cikin iyali, shine fatan mu bisa ga alherin Allah. Muna ta son murna bisa ga wannan azumi, kuma muna musu fatan alheri, shine murna mu ce kuma dole mu ta ƴan uwa a fatan alheri su yi shi lafiya kuma su ƙare lafiya cikin sunan Ubangiji Allah mai rahama.
To madalla, mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Yayin da manoma ke shirye-shiryen shiga damunar bana, ƙungiyoyin jama'a da kuma hukumomi sun duƙufa wajen ba da tallafi ga manoman domin zaburar da su wajen rungumar aikin gona ga dangadan. Kamar yadda za ku ji cikin wannan shiri, a jihar Bauchi, mai ɗakin kakakin Majalisar Wakilai Barista Yakubu Dogara ta baiwa mata 3,300 kyautar irin shinkafa da taki da kuma magungunan kashe ƙwari. A can jihar Gombe kuwa, gwamnan jihar Ibrahim Hassan ɗan Kwamba ne ya sha alwashin nomawa duk manomin da yake da gona mai girman kadada 10 gonarsa kyauta a jihar. Domin kawo mana cikakken bayani, wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya ziyarci baki ɗaya waɗannan shirye-shirye, inda ya fara daga jihar Bauchi.
A jiha Binta ta gabatar mai ɗakin kakakin Majalisar Wakilai Kimbiya Yakubu Dogara ta ce kowace mace za ta samu buhu guda ɗaya na irin shinkafa, wanda zai samar mata da buhuna 10 zuwa 12. Sannan ta ci gaba da cewa,
wannan shinkafar keji 10 idan kin yi amfani da shi yadda ya kamata, idan kin gyara ta da maganin ciyawan da na baki da takin da na baki, in kin saka ta in yayi wata 4 ne kacal, za ki sami buhu 12 ko buhu 10. Idan kowace wace mata guda 3,300, idan kowace mace ta samu buhu 10, talauci ya kare daga kasan. Abinda maza ba su iya yi ba, mata za su kori talauci daga tafaɓalewa, daga das, daga ogoro. Talauci sai bar mu, yaranmu za su samu kuɗin makaranta ta hannun mata.
Daga bisani na tuntuɓi wata manomiya game da shirin tallafin da aka ba su, ga abin da ta ce.
Hajiya Zainab Umar das local government. To wannan taimako da aka mana ya tada mu a Bauchi. Noma da muke yi za mu tada mu hada mukara hazama akan nome-nomen da muke yi, waɗanda ma ba sa yi. Kaga idan aka yi masu ya ba su ƙwarin gwiwa, su ma za su tashi kwabbata su tashi akan wannan noma. Muna ce mata mun gode, mun gode, Allah ya saka da alheri.
Amma wani irin noma kike yi?
Noma dai daban-daban, muka nomi gyaɗa, shinkafa, masara, waken suya. Abunda ake nomewa dai da safa balewa bagoro, sai in ce maka ba abunda mu ba ma nomanta.
Za ku kori yunwa kenan?
Insha Allah. Yunwa kan sai dai ta zama do tarihi da safa balewa da bagoro, wannan ka an murkushe ta.
Wannan kenan. Idan muka koma makwabciyar jihar Bauchi, wato jihar Gombe, gwamnan jihar Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya yi shelar gudanar da aiki kyauta ne ma duk wani manomi da gonarsa ta wuce faɗin kadada 10. Shirin aikin gonan wanda za a gudanar kyauta ya biyo bayan ƙudurin gwamnatin jihar ta bullo da shi ne domin zaburar da manoma don samun wadatuwar abinci da kuma bunƙasa tattalin arzikin jama'ar jihar. Gwamnan jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo.
Thank you.
Malam Gambo Abubakar Sakin Noma shine sakataren kungiyar manoma a Jihar Gombe. Na tambaye shi kan furucin gwamnati na gudanar da aikin gona kyauta ma duk wani manomin da ya noma gona mai fadin kadada 10.
Alhamdulillah mu bangaren mu na kungiyar manoma ta Jihar Gombe mun ji dadin wannan bayani. Kuma wannan bayanin ya dada har suka mutane na kokarin ƙara gonakai. Da gona kan bai wuce mutun yayi hektare 3. Ya dauka zuwa hikta wajin bayanin gwamnati nan yanzu an baje a kasar Jihar Gombe ko ta ina mutane suna kokarin su samu su kai ga sun hada hikta 10 mutun ya hada hikta 10 ya noma don ya ci gajiyar abin da gwamnati ya fara tunda ta a baya manoman mun nan hikta 2 hikta 3 ake amma bayanin gwamnati nan yanzu ya harzakar da mutane ana ta neman gona kai a cimma an kai ga wannan hikta 10 ko muna garin Allah da in aka yi mu kungiyar manoma mun san abu da gwamnati fada a zai cika kuma mu ta hannun mutane yanzu su yi bayani akan wannan abu mun san inda za mu je mu yi bayani don abun a samu biyan bukata gwamnati insha Allah tana shiri don yanzu ka je depo na taki na state government yanzu haka ta yi suna sauke taki ya bambanta da baya kuma mu kanmu kungiyar manoma mun shirya mun yi rijista da kamfanoni especially Bauchi Fertilizer Company za mu je mu yi rijista da Tag Agro da kuma kungiyar masu sai da taki za mu da tsare shi mu ma za mu ci gaba da supply mu so mu dinga taimaka wa manoman Jihar Gombe kasa da kungiyar da 500 ma
da fatan shugabanni da kungiyoyi daga sauran jihohin Najeriya za su tashi tsaye domin taimaka wa manoman a duk inda suke a daidai wannan lokacin da hankulan manoman ke karkata don fara aikace-aikacen gona a farkon shigowar damunan nan don samun albarkacin wannan damuna masu sauraron mu anan muke ka karshen wannan shiri sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda ku ji muryoyin su musamman ma wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad wanda ya taimaka wajen hada shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa a huta lafiya
to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
zan fara da sakon Okasha Abdulsalam Koko kace salam biyu ya Hausa ana murna bako ya tafi ashe yana bayan gari kace ka fara da wannan magana ne akan matsalar wutar lantarki a garin Koko a kwanan baya ana murna an samu wuta mai inganci amma sai gashi garaje da yau domin tun shigowar watan azumi na Ramadan ba su samu wutar lantarki a garin ba da fatan masu ruwar tsaki akan harkar wutar lantarki za su gyara ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga Abubakar Sadiq Bellal da Khadija Abubakar Bellal kuka ce salam VOA muna taya shugaba Muhammadu Buhari murna cika shekaru 2 a kan karagar mulki
kuma da la yanzu kuma ga labarai amma a takaice
shugaban Amurka Donald Trump ya sake nanata zargin da yake cewa Jamus ba ta biyan hakkin ta ga kungiyar tsaro ta NATO kwanaki uku bayan da shugabannin kasashen biyu suka yi ganawar da Fadar White House ta ce ta yi armashi a halin da ake ci kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya ce jami'an Russia suna yi wa Amurka dariya saboda ƙara zafafa bincike
to madalla masu sauraro anan zamu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a shirin mu na dare yau muna son mu ji ra'ayoyin ku a ganin ku me ke haddasa rikici tsakanin yan sanda da dalibai musamman ma na makarantun gaba da secondary a madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da Ms Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da engineer Pete ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe